sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarki Lahashin muka sake dawowa tare da sauran abokan aiki cikin shirin na Hantsi na yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku jiye da hukumar Raya Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ke ci gaba da liƙa kamarori a manyan titunan birnin domin rage yawaitar afkuwar haɗura da kuma irin abin nan da akan ce shuka a kan idan makwarwa ga masu aikata laifuka a birnin. Muna kuma tafa da hira da Dr. M.I. Aminu, masani a harkar tattalin arziki da kasuwanci da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Suleiman Mamuna Barma zai gabatar. Za kuma a ji sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza, kuma dubun-dubata Falastinawa ne ke tserewa zuwa kudancin Gaza domin neman tsira. Mun ga mutanen Gaza 50,000 sun tashi daga arewacin zirin Gaza zuwa kudu, suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa Hamas ta rasa iko a arewacin kasar, inji Rear Admiral Daniel Hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin. Hamas ta rasa iko kuma tana ci gaba da rasa iko a arewa. A ranar Lahadi da ta gabata ne Isra'ila ta fara bude hanyar ficewa daga kan babbar hanyar da ta hada arewaci da kudancin Gaza. Ta kasance a bude tsawon sa'o'i hudu a kowace rana don baiwa farar hula izinin su bar cibiyar fadan. Hukumar ta IDF ta faɗi jiya Laraba cewa ta tsawaita hanyar zuwa ƙarin sa'a ɗaya saboda mutane da yawa suna amfani da ita. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Laraba hukumar tarayyar Turai ta ba da shawarar cewa ƙasashen ƙungiyar su buɗe tattaunawa da ƙasar Ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar garan bawul. Ƙungiyar tarayyar Turai ta saka Ukraine a matsayin 'yar takarar shiga ƙungiyar a bara, watanni huɗu bayan da Rasha ta ƙaddamar da cikakkiyar mamayar Ukraine. Ana sa ran shugabannin ƙungiyar EU za su yanke shawara yayin wani taron a tsakiyar watan Disamba ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar Turan. Babban jami'in harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya faɗi jiya Laraba cewa Ukraine tana cikin dangin Turai. Hukumar ta ce ya kamata a ƙaddamar da tattaunawar zama mambobi da zarar Ukraine ta warware su batutuwan da suka rage dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da aiwatar da dokar shiga tsakani da ta dace da ka'idojin EU da kuma ƙarfafa matakan kare tsirarin ƙasa. Kusan wata guda kenan da hukumomin Najeriya suka tsare ɗan jarida Saint Mienpamu Onisha. A ranar 10 ga watan Oktoba, Matthew Frekebuna ya shirya fita waje tare da abokinsa Mienpamu lokacin da ya ji labarin za a kama shi. Frekebuna ya ce jami'an sun shiga gidan wani abokinsa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya, inda suka tilasta masa da bindiga ya kira Mienpamu. Jami'an sun tsare Mienpamu ne da daddare kafin su fitar da shi daga garinsu zuwa Abuja, inda suka tuhume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma ɓata masa suna. Mienpamu shi ne wanda ya kafa gidan talabijin na Naija Live TV. Frekebuna ya ce tun wancan lokacin bai yi magana da abokinsa ba. Hukumomi sun ce ɗan jarida a watan Satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na ƙarya da ba a tabbatar da shi ba a shafin Facebook, inda ya zargi jami'an shirin PAP da lakaɗa wani mai cin gaje shirin duka lahira.
An jima kaɗan Sarki zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda hukumar Raya birnin na Abuja ke ci gaba da liƙa kyamarori a manyan titunan birnin domin rage yawaitar afkuwar haɗura da kuma yin maganin masu aikata laifuka a birnin. Daga Abuja ga wakilin sashen Hausa Rika ya bashi da cikakken rahoto.
Masakin na dasa kyamarori akan manyan titunan birnin tarayya Abuja. Abu ne da ya dade ana tafka muhawara akai idan za iya tunawa a shekarar ta 2019 'yan majalisar wakilan Najeriya sun kalubalance ministar kudi na wancan lokacin Aisha Ahmed game da kudin da aka ware wajen dasa kyamarorin a birnin tarayya da ya kai haddalin Amurka miliyan 460 kuma ba a aiwatar da aikin yadda ya dace ba sai dai a 'yan kwanakin nan mazauna birnin Abuja sun shaida yadda wannan aiki na dasa kyamarori a manyan titunan birnin musamman ma wuraren da danjan ke bada hannu aikin ke ci gaba wannan mataki dai wasu na ganin abu ne mai kyau ganin cewa kariya dokokin tuki da kuma ganganci a Najeriya wani abin ado ne ga wasu kazalika wasu na ganin yawaitar munanan laifuka na dada karuwa a birnin wanda ana ganin dasa kyamarorin zai taimaka wajen dakile ire-iren waɗannan muggan laifuka a hirarsa da muryar Amurka Ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar kula da ingancin takardun ababen hawa da kuma yanayin tuki ta VIO wanda ke jagorantar sashen kula da na'urori da kyamarori da aka dasa Muhammad Awwal ya shaida cewa
akwai kyamarori da yawa da ita hukumar Raya Birnin Tarayya Abuja ta nannada su kuma an dauki kamfanonika daban-daban sun yi suna matakin da ake kira proof of concept wato ana ci gaba da gwaje-gwaje inda abun ya shafi su waɗannan na'urorin da za a sa su a hanyoyi to banda na'ura kuma akwai rumbun tara bayanai na su masu motoci da kuma shi application din da yake ana zai iya tura ma da sakonni da tikiti to yanzu dai wannan matakin da ake yanzu shine ake kira na quality assurance wato gwaje-gwaje a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan suna aiki.
ƴan Najeriya dai na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da waɗannan kyamarori da ake dasawa inda wasu na ganin wannan mataki abu ne na ci gaba wasu kuma na ganin wannan ba shine buƙatar ƴan ƙasar ba a daidai wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada.
Wannan abin yana da kyau don da za a bi shawara na ma yana da kyau a san shi akan in ka zo renew din paper kai bitin traffic light ka zo renew din paper a sa ma caji shi a ciki saboda idan ba wannan aka yi ba to zai yi wahala ai kansa din wannan ai maganin wannan abu da majority mutane da ke ga mutum ya zo kan traffic ga waya a hannun shi ko ga yara a gaban shi ko kuma tunanin shi yayi nisa ko kuma da gangan zai zo ya gitta ma ya ga light ya tsaye da shi amma zai sauri ya shiga
mutane da dama ba su kyautata tukin su da mu'amala da hanyar da suke tuka motocin su ake ga mutum yana tukin mota yana bitin traffic ai sai mahaukace ke wannan amma yanzu gwaji kawai da aka fara mutane da dama suna tsoron wannan abun kana nan zaka jo suna kira daga Lagos daga ina ne an ce Abuja yanzu akwai kyamara tana daukan hoton ka idan kai bitin traffic so an samu da'a a wajen kiyaye waɗannan abubuwan sosai hadari ma ya ragu insha
Allah ba gaskiya a wannan dai lokaci da ake dai fuskanta kuma ake tafiya to ni a tunani na a matsayina na dan Najeriya ina tunani sai in mutum ya ci ya koshi ne zai iya bin doka idan mutum bai ci ya koshi ba zai iya bin doka bane
yanzu dai abin jira a gani shine yadda waɗannan kyamarori da su taimaka wajen takaitar hadururruka da kuma tukin naga dama Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya
an gaida Rukayya Basha yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin dangin shugaba Joe Biden. Wannan shine matakin da ya fi daukar hankali ya zuwa yanzu a bincike yi wasiyyar shugaban da yan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi wanda ke gwada karfin ikon sa ido na majalisa. Matakin da shugaban kwamitin sa ido na majalisar wakilai James Comer ya dauka na neman sammacin dan shugaban jam'iyyar Democrat Hunter da dan uwansa James. Na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Republican ke neman samun galaba a binciken da suke yi na kusan shekara guda. An aika sammaci ne a ranar Laraba da yamma. Ya zuwa yanzu 'yan jam'iyyar Republican sun kasa bankaɗo wasu shaidun da ke da hannu kai tsaye da shugaban ƙasar kan duk wani laifi. Fadar White House da lauyoyin dangin Biden sun yi watsi da binciken a matsayin wata dabarar siyasa da ke da nufin cutar da Biden. Kotun kolin jihar Minnesota ta ki hana tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump shiga zaben fidda gwani na jihar a ƙarƙashin dokar tare zaune tsaye da ba kasafai ake amfani da ita ba a kundin tsarin mulkin Amurka. A ranar Laraba ne kotun ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta sakamakon tanadin da aka yi a zamanin yakin basasa wanda ya nemi a hana Trump sake tsayawa takarar fadar White House. A halin yanzu shine ma mai zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar adawa. Kotun ta ce hukuncin da ta yanke hukuncin ya shafi zaben fidda gwani na jihar ne kawai kuma ya bar kofa a buɗe ta yiwo masu shigar da ƙaran za su iya sake yin kokarin hana Trump shiga babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Daga ƙarshe kungiyar 'yan wasan kwaikwayo ta SAG-AFTRA ta cimma wata matsaya da ta shirya tsabdan warware yajin aiki na biyu wanda ya girgiza masana'antar nishadi a yayin da ma'aikata ke neman ƙarin albashi a zamanin talabijin, in ji kungiyar a ranar Laraba. Yajin aikin na kwanaki 118 ya kawo ƙarshe a hukumance daga yau Alhamis, in ji kungiyar a cikin wata sanarwa. Hukumar gudanarwa ta kungiyar za ta yi nazari akan yarjejeniyar a ranar Juma'a. Kuma kungiyar ta ce za ta fitar da ƙarin bayani bayan taro. Mambobin kungiyar SAG-AFTRA sun tsunduma yajin aiki a tsakiyar watan Yuli, suna neman ƙarin mafi ƙarancin albashi, wani kaso na kuɗaɗen shiga na sabis da kariya daga ayyukansu na baya, kafin a maye gurbinsu da sabon fasaha mai zurfin tunani ta AI. Kungiyar ta ce masu sasantawa sun cimma yarjejeniya ta farko kan sabuwar kwangila tare da kamfanonin Alliance Motion Picture da kungiyar masu haɗa shirin talabijin na AMPTP waɗanda ke wakiltar sauran kamfanonin watsa shirye-shirye.
A gaida Hassan Fili hashin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duba da yadda bayanai ke nuna yadda da dama daga 'yan Najeriya ke ci gaba da ɗanɗanar kudar su game da tsadar rayuwa da yadda rayuwar baki ɗaya ta yi kunci ne yasa abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da masani a harkar kasuwanci da tattalin arziki Dr. MI Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke jihar Kaduna a Najeriya. Inda ya fara da tambayar shi dalilan da ke haddasa tsadar rayuwa da ta'addabi 'yan ƙasar.
To, maganar gaskiya tsadar rayuwa da tashin rashin kayayyaki a halin da muke ciki yanzu a duniya ba abu bane wanda zaka ce na Najeriya kadai. Abu ne wanda ya shafi kusan bangarori da yawa na duniya. Kama daga nahiyar Turai, Asia, Amurka, ballantana ma kuma Afrika. So tsadar rayuwa maganar gaskiya halin da muke ciki yanzu a duniya kusan wato ruwan dare ne game duniya ya shafi kusan kowane bangare na duniya duk da daida cewa wani bangaren ya fi wani bangaren. Kamar mu a nan Najeriya dalilai da yawa sun sa an samu tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki. Idan ka kalla wasu daga cikin dalilan wanda dalilai ne na dole babu yanda za a yi dole sai sun faru kamar cire tallafin mai ya janyo tashin farashin kayayyaki saboda mu hanyar da ake bi a Najeriya ta sarrafa ko kuma sana'anta kayayyaki yana da alaka da mai din saboda ai kaga da yawancin kamfanonuwa sun duk da cewa wasu su suna amfani da diesel ne amma za ka ga duk lokacin da aka ƙara kudin fetur to su ma suna ƙara kudin kayayyakin su. Sannan shi kansa jigilar kayayyakin duk da dai gashi duk mun sani ana yi ne da motocin da suke amfani da diesel kamar yadda na faɗa. To amma tashin farashin petrol din kuma za ka ga yana koyaushe yana sa shi kuma kayayyakin su tashi kudin sufurin ya tashi saboda haka sai ya shafi dukkan kasuwancin gaba ɗaya. Sannan wani abu kuma da yake da alaka da tashin farashin kayayyaki a Najeriya da kuma tsadar rayuwa shine tashin dala. Dalar nan ta yi ta tashi abubuwa da yawa sun faru musamman a gwamnatin da ta gabata. Kamar yadda ka sani shi kansa yanzu tsohon gwamnan babban bankin ma hukuma ta kama shi. To abubuwa da yawa sun faru wanda wayannan abubuwan daman makomarsu kenan abinda zai zo faru kenan. Duk wanda yake bibiya al'amura kuma yake da ilimin fahimtar tattalin arziki to zai fahimci cewa lalle wayannan abubuwan da aka taba yi da aka yi ta yi a baya na rashin kirki na kwashe dala da kin yin wani doka takameme akan harkar fitar da kudaden waje da sauransu dole zai zo haifarwa Najeriya damar ido kuma gashi halin da ake tunanin zai faru akai ta fada zai faru kuma ba su shiga tace su ba gashi kuma shine ya faru kan a Najeriya
to doctor kai magana ba wai ya Najeriya ne ake fama da hawan farashi da tsadar rayuwa ba to amma ka gabsu da irin matakan da hukumomin Najeriya suke dauka don kawo ko kuma daidaita farashi
to maganar gaskiya gwamnati fa tana yin duk abin da ya kamata ta yi misali ai kaga yan kwanakin nan ba daidaita gwamnati ta je Afreximbank bank wanda headquarter dinsa take a Egypt Misra kenan a Cairo ta karbo aran kudi daga wannan banki ba wai na Egypt bane banki ne na Nigeria na Egypt da sauran kasashen Africa is African Export Import Bank banki ne dama da aka gina shi saboda fitar da shigo da kayayyaki a kasashen Africa wanda suke karkashin wato bankin da ake kira African Development Bank ta je ta aro kudi kusan naira dala biliyan 3 ta sa wannan dala a cikin tattalin arzikin Nigeria amfanin wannan shine karye dala da take Nigeria ta inda farashi za su kayayyaki za su sauka kuma sannan ya karya farashin dalar kai tsaye kamar yadda na faɗa farashin kayayyaki ya sauka kuma tsadar rayuwar za ta ragu tunda ai mu kaga ana shigo da kayayyaki ne da yawa banda yan kadan da ake sana'anta a Najeriya da yawa da kasashen waje kuma da dalar din na ake amfani
to amma doctor kana ganin cewa daukan wannan mataki kawai shi kadai zai iya daidaita farashin kayayyaki a Najeriya
eh to ai da yake wato abubuwan ne a hankali yake amma dai wannan lalle zai taimaka matuka
Muhammad Hafiz Baballe kenan a tattaunawa shi da Dr. MI Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria a Najeriya yanzu kuma ga Suleiman Mumini Barma da shiri na gaba
nakasa
ba kasawa ba
nakasa ba Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Mumini Barma to yau muke ban kwana da Hajiya Aisha Ergata mawakiya kuma mai jizani dake a garin Tema na kasar Ghana Labarin rayuwar bakuwar shirin wani abu ne da ke cike da tarin darasa ga al'umma. A bisa la'akari da yadda hatsarin mota ya raba ta da hannu guda. Abin da ke nufin a rayuwa komai na iya faruwa. Kamar yadda 'yan magana ke cewa matsawar ba a mutu ba halitta ba ta kare ba. Ga karshen hirarsu da wakilin sashen Hausa a Accra Idris Abdullahi Bako.
Yanzu wannan larura da kike da shi bai ka miki wani tarnaki a cikin sana'anki da kike yi duka da na wakan da na kuma design da kike da sauransu
Allahu akbar game da mu'amala ta da jama'a gaskiya sai godiya duk inda naje tausayawa kyautatawa hannu da kafan musulman da kirista kowa da kowa babu laifi ana tausaya mun kwarai kuma ana karfafa mun gwiwa kalubale ɗaya ne dai a game da wannan sana'o'i inawa ina da burin abinda Allah ya bani na sani na hikima da aiki ni ma in koyar musamman ga ƴan uwana masu larura ta na kasa domin a guje ma sana'ar bara don babu da'a ci kuma ba farin ciki domin in zaka nemi na kanka kana da karfin gwiwa fiye da yanda zaka nema a gurin waninka so wannan abu yana kalubale na kenan ina so in samu masana'anta ta kaina ko da karamin shago ko store ne wanda zan ke neman ƴan uwana mabukata da kuma mata domin su amfana da irin ayyuka na in koyar da su insha Allah zai rage wa wasu da yawa matsalolin roke-roke da kuma yawo na barace-barace
kin gwada ta wani bangare ba ki samu nasarar yin haka ba ko dai ba ki taba gwadawa ba
gaskiya na dan gwagwada sai dai da yake ina da nauyin baki ban taɓa fitowa na ce a taimaka min ga wani bukata tawo ba, so ina ta dai roƙon Allah ta'ala cikin aikin da nake yi Allah ya sa albarka har in samu yanda zan yi in taimaka din. So kuma ka san yau rayuwar duka komai ya saki, so in na samu abin da Allah ya kawo ya kan tafi cikin bukatuna da ƴan uwana, so wannan ne yasa har yanzu ban cimma burina ba.
Inda suke neman ki musu aiki da sauransu, ta yaya suke samun ki, kike mu'amala da su, suna neman ki musu aiki?
Ta hanyar group WhatsApp da kuma kira haka akan waya. So da yake nambobi na suna ta trending cikin waƙoƙi na, akwai kamar yanda zaka ga lalle lalle da sauran ayyuka na, akwai nambobi na akai. So akan kira ni ta wannan hanyar, sai in shirya in je in yi aikin da un kuma da yiwar mai bukatar aikin ya zo gida inda nake, sai ya zo domin ba ni da gurin sana'a gaskiya, ba office ba kuma shago. Zan yi godiya ta musamman ga dukkan ma'aikatan wannan murya mai albarka masu taimaka mana don samun ci gaba da kuma karfafa mana gwiwa kan jajircewa.
Idan kika ga masu fama da nakasa akan titi suna bara, ya kike ji?
Ina jin takaici kwarai da gaske. Wani lokacin ma idan zan ba da nawa taimakon, sai na kance ni ma Allah ya jarabce ni kamar ka, amma kuma Allah ya taimake ni, da zaka bi ra'ayi na ko kuma yi koyi da abin da nake, sai fa ka samu mafita. Wasu zaka ga sun ce to ta wace hanya, ni iya challenging number, muka fara kira, ah gaskiya ke Allah ya bai wanda ya baki daban ce da sauransu, ai ni kaza. So wasu kuma za su ce za su yi din, amma saboda rashin gurin aikin da ba ni da, to wannan kuma yakan sa abin bai yiwu ba.
Baya ga waɗannan kuma akwai wani buri kuma naki?
Kwarai da gaske ina da burin buɗe makaranta domin koyar da harshen Larabci da Alƙur'ani mai girma da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma wasu daga cikin abubuwa muhimmai na rayuwa, musamman ga matan aure, domin kawo fahimtar juna a tsakanin ma'aurata da kuma abokan zama. In za a yi biki kuma za a iya gayyata na, domin in waje amarya da ango da iyayenmu, kuma nishadantar da filin wasa, saboda ina da nima ta kungiyar karama wadda nake rainanta a yanzu haka. Babu shakka muna kokari wajen nishadantar da wajen biki ko taro na sarakai ko na manya ko dai na aure, ana gayyata na lokaci zuwa lokaci.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Hajiya Aisha Ergata, mawakiyar Hausa kuma mai sana'ar gyaran jikin mata, da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako, ni Sulai Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Masu sauraro, kafin mu ci gaba ga babuɗin kunnuwa tare da Husaini Asmarawi. Yanzu sai sharhin jaridun kasar Ghana tare da Ridwan Abbas.
Da jaridar Ghana Times za mu so mu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne wannan labarin na kubare Mugina, wato tattalin arziki na tekunanmu. Mataimakin shugaban kasa ne ya ɗaukaka wannan kiran. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Alhaji Muktar Mahamudu Bawumia ya jaddada buƙatar shari'a na yau
wato bar tarihi na wato yunkurawa da dorewa wurin samar da tattalin arziki a fuskan amfani da ruwayenmu. Game da abin da ya ce ne ci gaba da ainihin dorewar tattalin arziki na amfani da ruwaye ko kuma tekunanmu ba kawai tattalin arziki mai muhimmanci ne ba, amma kuma yana da dunkule da wani muhimmin abu na mutunci. Mu ne ke da iko ko kuma karfin tattalin tekunan da aka damƙa mana tare da abubuwan da ke kunshi a ciki. Waɗansu ƙasashe kamar Amurka sun yi nasara wurin yin amfani da tattalin arziki na ruwayensu. Na yi imani Ghana na da kyakkyawan makoma kuma za ta kai wannan wuri ta yin aiki tukuru. Muhammad ya yi alkawarin sake farfado da tattalin arzikin Ghana daga faduwar da take yi. Jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce dan takarar babban jam'iyyar adawa wato National Democratic Congress kuma tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya ce zai sake farfado da tattalin arzikin kasar daga irin faduwar da take ci gaba da yi. Ya ce tsaruruka marasu she da an karin kaiwa waɗansu kirari ko kuma dai take iri-iri karkashin gwamnatin New Patriotic Party na shugaba Akufo-Addo ya kai Ghana ya baro inda ya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali wadda ke buƙatar na tsaruruka na gaske domin sake farfadowa da daidaita tattalin arzikin kasar. Ya kamata kawo ƙarshen wannan faduwa yadda ɗiyan Ghana da ainihin ma'aikatar kasar da ke aiki tukuru da su numfashin samun waraka ko kuma fita daga ƙangin da ake ciki. Sai kuma jaridar da Herald wacce ta ruwaito wannan labarin shugaba Akufo-Addo ya yi wa Bamiya alkawarin nasara. Jaridar ta ce shugaba Nana Akufo-Addo ya yi wa Bamiya alkawarin nasara. Ya ce kasar Ghana ba za ta iya yadda ta sake komawa hannun John Mahama ba. Shugaba Akufo-Addo ne ke faɗan wannan a yayin da ya nuna cewa zai yi duk abin da zai iya yi da ƙarfinsa don tabbatar da cewa Dr. Mahamudu Bawumia ya lashe babban zaɓen shekara 2024. Ya ce ƙasar Ghana ba za ta yadda da sake dawowar jam'iyyar National Democratic Congress NDC ba, musamman ƙarƙashin shugabancin John Dramani Mahama. Shugaba Akufo-Addo ya faɗi haka ne lokacin da yake taya Dr. Mahamudu Bawumia murnan nasarar da ya yi a zaɓen fidda gwani na wanda zai yi takarar shugaban ƙasa wa jam'iyyar New Patriotic Party. Ya jinjina wa mambobin jam'iyyar na NPP da yadda sun kanye da'a dangane da yadda aka gudanar da zaɓen na ranar Asabar 4 ga watan Nuwamba. Da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanan Lam Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Masu sauraro, da haka kuma muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza, kuma dubin da bata Falastinawa ne ke tserewa zuwa kudancin Gaza domin neman tsira. Mun ga mutanen Gaza 50,000 sun tashi daga arewacin zirin Gaza zuwa kudu, suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa Hamas ta rasa iko a arewacin ƙasar, inji Rear Admiral Daniel Hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin. A ɗaya bangaren kuma, jiya Laraba hukumar tarayyar Turai ta bada shawarar cewa ƙasashe mambobin kungiyar su buɗe tattaunawa da ƙasar Ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar garan bawul. Kungiyar tarayyar Turai ta saka Ukraine a matsayin 'yar takarar shiga kungiyar a bara, watanni huɗu bayan da Rasha ta kaddamar da cikakken mamayar Ukraine. Ana sa ran shugabannin kungiyar EU za su yanke shawara yayin wani taron a tsakiyar watan Disamba. Ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar Turan. Kusan wata guda kenan da hukumar Najeriya suka tsare ɗan jarida Saint Mienpamu Onisha a ranar 10 ga watan Oktoba. Matthew Frekebuna ya shirya fita waje tare da abokinsa Mienpamu lokacin da ya ji labarin za a kama shi. Frekebuna ya ce jami'an sun shiga gidan wani abokinsa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya, inda suka tilasta masa da bindiga ya kira Mienpamu. Jami'an sun tsare Mienpamu ne da daddare kafin su fitar da shi daga garinsu zuwa Abuja, inda suka tuhume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma ɓata masa suna. Yamfamu shine wanda ya kafa gidan talabijin na Naija Live TV. Prekubu na yace tun wancan lokacin bai yi magana da abokinsa ba. Hukumomi sun ce dan jarida a watan Satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na ƙarya da ba a tabbatar da shi ba a shafin Facebook. Inda ya zargi jami'an shirin PAP da lakada wani mai cin gaje shirin duka lahira.
To ma sauraro baki daya anan muka zo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya taya ni gabatar da shirin da Suleiman Abu da ya bada umarni, sai injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ce ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Ayi lafiya.